بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود وديا ستنبت الله سبحانه وتعالى دي ساكي حد أمعنا سافيات الله دي شاترة قوتا سفر شكرا تدبود دلي حدود 30 هجرة من زمان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wanda kuma shine 22 ga watan 12 a shekara ta 2013 a lissafin da ake kira miladiya kuma ci gaba da karatun mu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin ar-rihiq al-maktum zamu tashi yau akan daurul munafiqin ko qabla ghazwati bani al-mustaliq inda yake cewa wa amma alwaqa'i allati hadathat fi hadhihi alghazwa tunda har yanzu dai a cikin abubuwan da suka auku ne a ghazwatul muraisi' ko kuma ghazwatu bani al-mustaliq to yace amma abubuwan da suka auku dama ya bayyana mana asali abin da ya shafi tarihin wannan yakin ran da aka yi shi da tattaunawa da malamai suka yi kamar da muka yi dai bayani a makon da ya gabata sai yace kuma akwai wasu abubuwa manya da suka girgiza zamantakewar musulmi wasu abubuwa na damuwa manya-manya guda biyu wanda munafikai suka yi to shine zai kawo mana muqaddima akan wannan sannan ya kawo mana kuma abubuwan da suka auku din hakikatan yace wa amma alwaqa'i allati hadathat fi hadhihi alghazwa amma abubuwan da suka auku a wannan yaki fali ajli anna mab'athaha kana huwa ra'as an-nifaqi abdullahi ibn ubay ibn salul kenan wa ashabi yayin da ya zama cewa abin da ya harzuka ya jawo wannan yaki ko kuma kai damuwa shine shugaban munafikai abdullahi ibn ubay ibn salul shi da wato maabutansa yace tunda haka ne nara an nurida awwalan shay'an min af'alihim sai muka ga ya kamata farko dai mu fara kawo wani abu ne daga cikin ayyukansu da suka aikata marasa kyau fil mujtama'i al-islami a cikin wato al'ummar musulmi da yanayin zamantakewarsu sai fara da daurul munafiqin qabla ghazwati bani al-mustaliq wato abubuwan da su munafikai suka aikata a kafin wannan yaki ma tukuna abinda suka yi kafin yakin da abinda suka yi bayan yakin duk abinda za mu ji kenan to amma zai fara da magana akan wasu abubuwa da munafikai suka yi kafin yakin kamar da dan ke ga muku yana amfani da larabci irin na zamani yace daurul munafiqin yana nufin kamar da a yanzu ake cewa the role played by shine ma'ana dauri yawa role ake nufi kamar da suke faɗa a yaransu na masu a zamanance harkar kofi na fine da makamantansu shine yake nufi da dauri sai ce qaddamna mirara mun gabatar ba sau dai ba anna abdullah ibn ubay cewa abdullah ibn ubay yahnaqu ala alislam wal muslimin yana cike da bakin ciki dangane da musulunci da musulmi wala siyama ala rasulillah musamman ma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanaqan shadidan tsananin kiyayya da fushi لان الاوس والخزرج دومينكو كافن زو منزان الله صلى الله عليه وسلم سو قبيلن الاوس ده كما الخزرج قبيلن نان غدا بيو نا مدينه كانوا قد اتفقوا على سيادته سن حدو اكن تيوا شيني شوغبانسو جاغورانسو كافن النبي صلى الله عليه وسلم يزو وكانوا ينظمون له الخرز كما لوكسين سنا تصصارا مسا كاين ادو shine al-kharaz wani abin da ake tsatsara kamar yadda ake cewa charbi mun san charbi ayyuka da yake wo tsara shi ake shi nazum ake ce masa saboda ana huda shi ana jejjerawa to wannan jejjerawa suna jera jigida da kayan ado da za su wato rata ya masa su sa masa su mai da shi sarki li yutawwijuhu domin sa nada shi tatwiji shine ai crowning din mutum daga abin nan dama taj ai shine abin da ake nufi da crown yace idh dakhala fihim alislam ana cikin haka sai musulunci ya shigo musu kaga kenan wannan lamari ya fadi ya kufce masa fasarafahum an ibnu ubay don haka sai wannan musulunci da yazo da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kauda wannan abu daga ibnu ubay kun ga sarauta ta kubce fa kana yara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don haka ya kasance yana ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi talabahu mulkahu shine wanda ya kwace masa mulkin sa kun ga wannan shine mun sha fadar wannan dai cewa sababin munafincin Abdullah ibn Ubay ibn Salul shine wannan mulki da ya kubce masa wa qad zahara hanquhu wannan kiyayya tasa ta bayyana wa taharruquhu da konuwar da yayi wajen tsabar bakin ciki da wato kiyayya din ma'ana da ta kai matuka shine taharruq منذ بدايه الهجره tun farkon hijira ta bayyana qabla an yatazahara bil islam kafin ya bayyana cewa shi musulmi ne in an ce tazahur shine mutum ya bayyana abin da ba haka yake ba a zuciyarsa shine asalin kalmar tazahur shi yasa qabla an yatazahara bil islam kafin ya nuna cewa shi musulmi ne alhali kuwa a zuciyarsa ba musulunci bane bai taba ma shiga ba yace wa ba'da an tazahara bihi haka nan kuma bayan ya bayyana musulunci din ya nuna cewa shi musulmi ne yace rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marratan ala himarin wa tarana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haujaki sallallahu alaihi wasallam li yauda sa'd ibn ubada dan yaje ya gaida sa'd ibn ubada da bashi da lafiya fa marra bi majlisin fihi abdullah ibn ubay sai ya wuce lokacin akwai wata majalisa a cikin majalisar akwai shi abdullah ibn ubay ibn salul shugaban munafikai yana zaune a cikin wannan majalisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da jaki ya zo wucewa فخمر ابن ابي انفه yana gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai ya rufe hancin sa shine ma'ana khammara ay ghatta dama mun san asalin kalmar takhmiri ko khamru daga lillubewa ne shi yasa ake kiran giya ana kiranta khamr saboda me tana lillube hankali dan sai khammara anfahu ma'ana sai ya toshe hancin sa haka wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa wannan duk wannan alamun farko kenan wa qala yana cewa la tughayyiru alaina a haka la tughabbiru kai la tughabbiru alaina wai kar ku sa mana kura annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa fa da jaki shi kuma suna zaune waɗannan mutumin shi da wasu yana cikin su shine ya rufe hancin sa wai da Allah ku ce kar ku sa mana kura yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المجلس القران يعني عندما انزل الله صلى الله عليه وسلم يا كرنتا wannan majalisal alqurani ma'ana ya karanta wasu ayoyi ne alqurani qala sayyisi ijlis fi baytik je ka zauna a gidanka wala tu'dhina fi majalisina karka cutar da mu a wuraren zaman mu kaga wannan tun kafin ya bayyana musulunci wannan adawar tana nan tunda an rasa masa shugabanci yace wa hadha qabla an yatazahara bil islam wannan abun ya uku ne tun kafin ya nuna musuluncin sa walamma tazahara bihi amma yayin da yazo ya bayyana musulunci daga baya ba'da badrin bayan yakin badar da ya ga musulmi sun ci nasara dindida ma dabi'ar munafiki kenan a da'iman alamar munafiki shine in ya ga mai karfi sai tattaru a gindin sa lokacin da kuma yake da rauni to zai bayyana masa adawarsa amma an kana da karfi kai ne a saman sa to zai bayyana yana tare da kai saboda yana tsoron shi babban abin da ya dame shi wannan duniyar kar a cuce shi kada ya rasa maslahar ta tukubce masa to shine sai yake cewa bayan yakin badar da ya ga abin da ya auku sai ya bayyana musulunci to duk da haka lam yazal illa aduwwan lillah bai gushe ba sai face shi aduwi ne abokin gaba ne wato maƙiyi ne lillahi wa li rasulihi wa lil mu'mini ga Allah da manzon Allah da kuma mu'mini wa lam yakun yufakkiru illa fi tashtitil mujtama'il islami ba shi da wani tunani banda cewa a wargaza wannan al'umma ta musulmi lamuran su sulalace wa tauhini kalimatil islam da raunana kalmar musulunci wa kana yuwali a'da'a yana kuma dama jibintar maƙiyan addinin musulunci wa qad تدخل في امر بني قينقاع كما ذكرنا يا شيخ cikin lamarin yahudawan banu qainuqa in ba kuma ta ba kamar da muka ambata a baya wa kadhalika jaa fi ghazwati uhud min ash-sharri haka ne ko haka nan kuma yace yazo a yakin Uhud min ash-sharri wal ghadr ya aikata sharri da yaudara wat tafriq bainal muslimin da kuma raba musulmi kun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da mutum nawa a yakin Uhud kimanin mutum 1000 sai wannan mutumin ya ware shi da mutum 300 kun ga shi tasirin sa ba karami bane shi da mutum 300 ya ware ya koma gefe suka bar musulmi 700 yace wa itharati lirtibaki da kuma zaburar da rashin nutsuwa irtibaki shine mutum ya losing balance ya zama cewa damuwar wato tsikewarsa ta tafi domin lokacin da aka ce kun fito ko wajen 1000 in aka ce an cire mutum 300 ai kaga sai an rikice ma'ana sai an girgiza shine ake nufi da irtibaki ya haifar da wannan irtibaki a cikin wato tafiyar musulmi wal fawda da rikici shine fawda rashin nutsuwa fi sufufihim a cikin sahun musulmi bima madha na daga dai abinda kuka ji ya wuce an ambata mana yace duk mun fada wa kana min shiddati makri hadha al munafiq wa khida'ihi bil mu'minin yana daga cikin tsananin makircin wannan munafiki da kuma yaudarar da yawa musulmi annahu shine cewa kana ba'da tadhahuri bil islam bayan bayyana musuluncin da yayi na ƙarya yaqumu kullu jumu'atin din ran juma'a hina yajlisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil khutbah yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan munbari don hutuba fa yaqulu sai ya tashi shiwa Abdullah ibn Ubay a cikin jama'a a masallaci ya nuna dai shi yana nan cikin musulmi kuma da shi ake taimakawa a abubuwa fa yaqulu sai kaje yana cewa hadha rasulullah baina adhhurikum wannan fa manzon Allah ne a tsakaninku yake zaune cikin ku akramakumullahu wa azzakum bihi da shi Allah ya girmama ku ya buwa yadda ku ya daukaka ku fansuruhu wa azziruhu ku taimaka masa ku girmama shi haka zai tashi ran juma'a yana fada kun san yana kamar da da'iman duk mutumin da yake manufarsa ita ce a duniyan nan a yadda da shi wanda yake mu'amala da shi ko da su su yadda da shi cewa mutumin kirki ne to ba shi da wata himma sai a idan mutane sai da ya ga jama'a sun hadu sai ya zo shine mai hidimar kaza mai hidimar kaza ya nuna cewa shi ma fa ana tare da shi komai zanzan ne don haka zai ga mutane cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce maka masa ayi kaza ayi kaza wasma'u lahu wa ati'u ya ci gaba yake cewa kuma ku saurara masa ku yi masa da'a ma'ana ku yi sam'an wa ta'atan gare shi thumma yajlisu sannan sai ya zauna kaga ko bai wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk mu'mine sun san wannan dangane da shi to amma zai tashi ne don ya nuna wa mutanen cewa to fa shi ma musulmi ne kuma yana cikin masu taimakawa masu son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaqumu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa yakhutub sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya miƙe sai ya hudu bassa kullun haka yake dan juma'a wa kana min waqahati hadha almunafiq yana daga cikin munin hali shine waqaha nan ce insani waqih shine sayyi'ul khuluq mai mummunar dabi'a yana daga cikin mummunar dabi'ar wannan munafikin annahu qama fi yawmil jumu'ati allati ba'da uhud sai ya miƙe ranar juma'ar da ta biyo bayan yakin uhud ko yakin uhud suwa akai wata adi sosai da bacin rai musulmi to sai ya miƙe ranar yakin uhud ba ana kai ba juma'ar da ta biyo yakin uhud ma'amarta kabahu min ash-sharri wal ghadri ash-shani' tare da abin da ya hauhawe shi wato ya aikata na sharri da kuma yaudara mummuna din nan abin ki qama li yaquma aqama li yaqula ma kana yaquluhu min qablu sai ya miƙe wai zai sake fadar wannan abin da ya saba fada duk juma'a kun san yakin Uhud ne kuma aka ga abin da ya aikata munafincin sa ya bayyana to kaga ba za a bari ya zo ya sake kuma yaudaran mutane ya miƙe zai sake irin waccan magana da ya saba ba fa akhadha al muslimuna bi thiyabihi min nawahihi sai musulmi suka kama kayan sa wannan ya fusgo shi kai da Allah ya zaman ka mun riga mun gane ka aka fi fusgo shi dan a zaunar da shi a hana shi wannan munafinci da yake yi wa qalu lahu suka ce da shi ijlis ai adu wallah zauna maƙiyin Allah domin da ma umarni ne bai zo akan a gama da shi ba bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya nuna mana kuma komai sai da tsari ake tafi da shi sai suka saurara suka ce zauna kai makin Allah an riga an san halinka lasta lidhalika bi ahlin ai kai ba wanda ya cancanta bane na aikata wannan abin da kake so ka aikata wa qad sana'ta ma sana'ta gashi ko alhali ka aikata abin da ka aikata mun gani fa kharaja sai ya fita ya takhatta riqaban nas yana haura wuyan mutane mana mun san idan mutane suna zaune cikin safu mutun zai shigo yana tsatsallaka su din shi ake cewa takhattur riqab annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu ran juma'a ai wannan ka fito daga ai ka taho daga gidanka zaka shigo masallacin ran juma'a to kada ka biyo kana tattaka wuyan mutane ka tsallaka wannan duk inda ka samu wuri ka tsaya to shi sai ya fita yana tsatsallaka mutane wa huwa yaqulu yana cewa wallahi laka annama qultu bujran an qumtu ushaddidu amra kaga mutanen nan kamar na fadi wani babban abu shine laka annama qultu bujran bujran ay al-amru al-azim kaman na fadi wani babban abu kawai dan na tashi ina so in karfafa lamarin sa za ku zo ku hauni da hayaniya shine an qumtu wai saboda kawai na tashi ushaddidu amrahu ina karfafa lamarin sa shiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau kun gane gurin falaqiyahu rajulun min al-ansar bi bab al-masjid sai wani mutum daga cikin mutanen Madina a cikin al-ansar ya hadu da shi a kofar masallaci zai fita faqala sai ce wailak kai canka kai ku kai canka irji yastaghfir laka rasulullah sallallahu alaihi wasallam koma ciki ka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gafarta maka zanubanka ma'ana ya neman maka gafarar zanubai yastaghfiruka laka ma'ana ya neman maka gafara domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya gafarta zanubai sai dai ya nemi a gafarta ma'ana ya nemi Allah ya gafarta maka zanubanka shine ya maka istighfari sai sai masa koma qala sai ibn ashi ibn ubay ibn salul shi munafikin sai sai wallahi ma abtaghi an yastaghfir li yace wallahi bana neman ya neman mun gafara din ga cikar hasara kenan Allah kyauta yace wa kanat lahu ittisalatun bi banin nadir dama can yana da alaƙoƙi a boye yana haduwa da yahudawan banun nadir yu'amiru ma'ahum yana kulla makirci tare da su mu'amara shine yu'amiru ana ce makirci ana ce masa kaidi ana ce masa makru ana ce masa mu'amara musamman mu'amara dai a zamanin yanzu an fi amfani da ita shine mutum ya kulla wani abu a asirce tare da hadin kan wasu ayi conniving dan a bata wani makirci da ayi kulla kai wani shiri mummuna yace diddal muslimin a dan yiwa musulmi makirci hatta qala lahum har yace da su la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wannan mun karanta a baya lokacin da yake ga wa yahudawan banun nadir cewa wallahi in an fidda ku mu ma zamu fita tare da ku har zuwa ni ce wa in qutiltum lanansurannakum in aka yake ku kuma zamu taimake ku kun ga ashe suna tare da yahudawa wannan kuma siffa ce ta ce da dukkan wanda baya san addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a kullun yana shiri tare da yahudu da nasara dan a yaki addinin musulunci domin su dama da'iman wa abadan har tashin kiyama ba za su daina yakar addinin musulunci ba a sanin shi wa kadhalika fa'ala huwa wa ashabuhu fi ghazwati al-ahzab haka nan kuma shi din dai ya aikata shi da sahabbansa a lokacin yakin ahzab min itharatil qalqi wajen zaburar da tono damuwa walittirabi da rashin nutsuwa wa ilqa'ir ru'bi da jefa tsoro wa dahshati da rudani fi qulubil mu'minina a zuciyar mu'minai ma qassahu Allahu ta'ala fi suratil ahzab irin abin da ya da Allah madauki ya bamu labari a cikin suratul ahzab wanda akanta akai a cikin ta kai akai magana akan wannan yaki inda Allah madauki ke cewa وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا كَأَمَّتَ يَايِنْدَا كَتِنَا يَايِنْدَا مُنَافِقَيْ دَ سُو دَ وَدَنْدَا كُمَا أَشِكِنْ زُكَاتَنْسُ أَكْوَيْ تُوتَا مَعْنَا وَنْدَا مُنَافِقِينَ النَّاسُ بَيْغَمَا حَدُوَا بَا أَمَّا دَيْ أَكْوَيْ كُوكُنْتُو أَشِكِنْ زُكَاتَنْسُ دَنْغَنَا دَ مُسْلِمِنْتِي تَارَ دَ وَدَنْتَنْ وَنْدَا مُسْلِمِنْتِي النَّاسُ يَغَمَا بَيَّنَا a lokacin da suke cewa ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura ai Allah da manzo ba su yi mana alƙawarin komai ba sai rudi duk rudan mu ake so ai kawai ba komai da zai faru duk sun faɗi wannan ila qaulihi har inda Allah mulki ke cewa yahsabuna al-ahzab lam yadhhabu suna zaton cewa waɗannan al-ahzab rundunonin nan da suka zo suka taru ya quraishawa da su da ghatafan suna tsammanin lam yadhhabu suna nan har yanzu ba su tafi ba wa in ya'ti al-ahzab in kuma surun dunonin suka zo ya waddu su waɗannan munafikan za su yi burin law annahum baduna fil a'rab ina ma suna can a karkara ne haka za su yi buri inda lokacin da ma'ana kafin su tafi suna cewa ai ma'ana suna tsammanin ba su tafi ba yayin da kuma su waɗannan rundunoni na yaƙi wanda suka zo za su yaƙi musulmi in suka tinkaro ma'ana lokacin da suka tinkaro madina su munafikai meye burin su a lokacin a zuciya suna burin ina ma suna jeji ba sa nan za a yi yawwa fatan su shine a ce ba sa cikin gari ba da su za a zo a lankome madina a kawo mata hari ba shine ya waddu wannan ya waddu ya zama majzumi saboda jawabin sharadi ne wa in ya'til ahzabu kun ga sharadi ne nan shi yasa ya zama shi ma majzumi wa ba aka cire ya un din sa ba a ce wa in ya'ti ba mun dama ba zai yi ba in dai sharadi abin nan sharadi yazo to fi'lu sharti yakunu majzuman wa kadhalika jawabuhu yakunu majzuman to shine wa in ya'til ahzabu yawaddu ay ha'ula al munafiqun yawadduna law annahum baduna fil a'rabi zasu rika burin ina ma a can suke a kauye a cikin karkara a bayan gari cikin sahara fil a'rabi a cikin larabawan kauye yas'aluna an anba'ikum ya zama cewa su ba ma basu ma san me ake ba sai dai su rika tambaya to me yake faruwa ne a madina shine yas'aluna suna tambaya an anba'ikum dangane da labaran ku suna tambayar me ya faru shi mutanen sun shigo ne an yi yakin ko ba ai ba haka suka yi burin ina ma abinda zai faru kenan shine Allah ya ce to dama bari ku ji walau kanu fikum dama a cikin kudin suke ko ma me aka yi ma qatalu illa qalila ba za su yi yakin ba sai kadan wannan dai duk mun sani a cikin suratul ahzab to duk wannan Allah ne yake ba mu labari akan halin munafikai yace baida sai dai kuma baida mun taba wuce wannan ba sau dai ba ko wannan kalmar in an ce baida harafi ne na istithna'i kamar a ce illa anna shine ma'ana baida haka yake haka ake ce da shi baida ba biyadi bane baida anna jami'a a'da'il islam sai dai kuma cewa dukkanin makiya addinin musulunci min al-yahudi daga yahudawa wal munafiqina da munafikai wal mushrikin da kuma mushrikai kanu ya'rifuna jayyidan sun sani sani sosai da gaske anna sababa ghalabatil islami cewa sababin rinjayen musulunci laysa huwa at-tafarruqa al-madiyya wa kafarat as-silahi wal juyush wal adad duk makiya addinin musulunci kuma har zuwa yau haka abin yake sun sani cewa musulunci galabar da yake da ita in kun ga musulunci ya ci nasara musulmi sun ci nasara sun sami tafawuki abin nan sun sami cin nasara dai akan wasu ko wata al'umma ta kafirai sai ce ba sababin sa shine at-tafawuqul maddi cewa saboda su ne a sama shine at-tafawuq saboda su ne a sama maddiyan material wato abin nan ta bangaren kayan yaki shi yake nufi ma'ana ba saboda kasancewar musulmi sun fi kafirai yawan kayan yaki wa kasarata silahi da kuma yawan wato makamai wal juyushi da rundina wal adad da adadi ba saboda wannan ne yasa musulmi suke cin nasara ba duk yakin da aka yi a duniya wannan abun ina jin na taba ambata mana shi lokacin tafsiri ko in ba ku manta ba duk yaki-yakin da aka yi a duniya da musulmi da kafirai ba a taba yin yakin da musulmi suka fi kafirai yawa ba babu instance guda ɗaya da zaka kawo a tarihin musulunci cewa an zo an haɗu ga musulmi ga kafirai kuma musulmin ne suka fi yawa sai ka samu cewa rundunar kafirci da'iman ita tafi yawa kaga ashe kenan duk nasarar da ake samu sababin ta me gashi nan zamu ji sai sai wa inna masababu sababin shine hiyal qiyamu wal akhlaqu wal muthlu haka ake karanta wannan kalmomin wannan duk shi ma kamar yadda ya gaya mana larabcin zamani ne qiyam ana nufin values mun san value ai da za a ce al'umma suna da values da suke cherishing me yake cewa ne ma'ana suna da wasu abubuwa dai da su suke girmamawa wato na abinda suka sa a gaba na addinin nan nasu wal akhlaqu da dabi'u sune morals wal muthul da kuma ethics sune muthul muthul sune wato halaye dai na kirki dukan su dai ma'anan ka duba waɗannan kalmomi guda uku ma'ana abinda musulmi suka fi damuwa da shi kimar abinda ya dame su shine musuluncin su da al'ummar su da dabi'un su da kuma halayen su na yau da kullum to wannan shine ke sa a ci nasara in musulmi suna kan addinin da ya dace yadda ya kamata musulunci da suke yi mai kyau ne tantagariyar musulunci na gaske irin na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musuluncin da ya yadda da alqur'ani musuluncin da ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shine manzo a wurin sa ake karbar sako shine mai zuwa da shari'a an yadda da maganganun sa an yadda da ayyukan sa an yadda da abubuwan da aka yi a gaban sa bai musu ba duk addini ne ma'ana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yadda kuma shine wanda za a sa a gaba ai koyi da shi to irin wannan musulunci inda mutane suka rike da shi kuma sannan ya zama suna da halaye masu kyau ba mai yaudara bane ba macuta bane ba masu ƙarya bane a tsakanin su ba azzalimai bane masu wato zaluntar junan su sannan kuma kowa yana sha'awar irin ɗabi'ar da suke yadawa to in dai musulmi suna kan wannan halin to insha Allah za su ci nasara don haka Allah yana duba abin da suke kai ne ya ba su nasara kamar da da'iman Umar yake faɗi lokacin da aka go yaki yake cewa wallahi waɗannan mutane da kuka ga muna yaƙar su cin nasarar da muke a kan su ba saboda wani abu bane saboda rashin zunubanmu ne su kuma da shirkar su amma in har muka fi su zunubi tare da su suna shirka kuma muka zo muka fi su zunubi to Allah madaukaki sai ya dora su akan mu don haka idan aka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala insha Allah Allah subhanahu wataala zai juya mana lamari kaga cewa a mu ne a sama amma a halin da musulmi shine ƙarya shine zamba cikin aminci shine yaudara shine sata shine zina shine luwati shine alfahari da saban Allah da bada labari ma akan shi ya saba wa Allah yana izgili ga addinin musulunci baya sha'awar musulunci ya ci gaba sai a baki sai kishin addini na mu ne kaza amma a aikace duk ciki muke da ƙarya to ba yadda za a yi musaran cewa wani lokaci a za mu sami wato nasara akan waɗanda ba mu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sauki wannan dai darussa ne a rayuwa haka suke ba su taba canzawa ba da'iman abinda Allah madauki yake ga mu'minai dama shine wa in tattaku ko me in har kuka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa tasbiru kuma kuka yi hakuri la yadhurrukum kaiduhum shay'a to duk abinda za su tsara muku na makirci an kulla kaza an kulla kaza ku zo ku ta labarai ai gashi nan ana makirci tsakanin waye da waye wallahi in kuka tsaya ga Allah shi Allah ne zai samu muku wanda zai jagorance ku Allah ne zai kimsa masa basira Allah ne zai sa a samu makaman da za a yaƙe ku sai da mai makon su amfani sai su kila masu dawo hannunku duk wannan tana faruwa amma kuma ku an umarce ku cewa ku tashi ku yi shiri ku yi kintsin da za ku tsare gidanku ta hanyar tsayawa da addini da kuma dukkan abin da ake ɗauka na al-asbab al-madiyya na sha ambata mana wannan shi ma ko da bani a wajen tafsiri sai ku duba ku gani a tarihin musulunci abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saba hada nasara ko cin nasara da shi menene yana hadawa ne da al-asbab al-madiyya me al-asbab al-madiyya ko al-asbab ad-dunyawiyya zance sabubba na duniya da aka saba cin nasara da su a kowace al'umma da su ake barin mutane tare da su hada kuma da halayen su kun ga abin da nake nufi ma'ana ba zai yiwu a zauna babu tattalin babu shirin ba tunda Allah madauki ya umarci mu'mini to amma kuma abin ko an yi shirin ko an yi tattali duk irin abin da ake da shi na yawan makami da menene da adadi da soja wallahi idan babu riko da addini to kuma ba za a ci gaba ba don haka asalin abin shine a riko da addini addinin da ba na bid'a ba addinin sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine addinin da Allah subhanahu wataala yakan bai wa nasara ku kwalanta tarihi kuma ku ga yadda abubuwa suka gudana to Allah madauki dai ya sa mu dawo taitayin mu yace bayan ya faɗi waɗannan sabubban su ne waɗannan alqiyamu wal akhlaqu wal muthlu allati yatamatta'u biha al mujtama'u al islami waɗanda al umur musulmi suke tsaye a kansu in an ce yatamatta'u bihi ma'ana ya siffantu da shi ake nufi ba ina jin dadi da shi ba wa kullu man yamuttu bi silatin ila hadha ad-din da kuma duk mutumin ma da yake da wata alaka zuwa ga wannan addini ya mutu bisila ma'ana yake da wata alaka zuwa ga wannan addini da musulmi da al'umma su da duk mai alaka da wannan addini tsayuwar da suka yi da addinin shine sababin cin nasarar su shi yasa ai kun ga su waɗanda ba musulmi ba a zamanin yanzu musamman sun fi amfani da hanyoyi na yakar musulmi sun fi amfani da hanyoyin da shine za su sa su raba mu da addini in aka yi dabarar da mu da kanmu za mu zo mu yaƙi addini shikenan su sun huta da yaƙi saboda waɗannan abubuwan da sun karanta sun sanya da tarihin baya yake ba irin mu muke ba ba irin mu kai suke ba mu kun ga da ka muke abubuwan mu yanzu mu tarihin namu ma ba mu san shi ba ballantana su mu san nasu tarihin su kuwa sun san nasu tarihin sun san namu tarihin sun turo mutane profesoshi aka turo na jami'o'i suka shigo suka zauna a cikin mu ba jahilai ba suka fahimci halayen mu suka san ina muka dosa suka sanya muke tunani suka san sabanin da ke tsakanin mu sabani na kabilanci sabani na gari da gari sabani na wani ma saboda sana'a wannan dan wani ne dan mai kaza ne wannan kuma dan mai kaza ne sai ga duk akwai gaba saboda wannan sabani dukkan sabanin da suka san zai iya tasiri kar mu hada kai to sun san shi sun yi amfani da shi amma mu kaga ba mu san su ba ba mu sanya suka hadu ba ba mu san tarihin me ya hada kasashen shi ba ma ballantana har mu zo mu ce za mu sanya da dami musu sun riga sun wuce sun fi karfin mu kun fahimci wannan don haka shi yasa sai ya zama cewa hanyoyin da suke sako mana ko a hanyar karatu ko a hanyar ilami da yake hannunsu yanzu mun san ilami harkar media babban abin da za a shine a sake su ko mana irin waɗannan abubuwan da dama can su ne suka rarraba mu da wahala a bar mu ba a tuno mana gabar da take tsakanin mu kullun ana tuna mana cewa dama fa ba ɗaya muke ba dama ba ɗaya muke ba wannan abun tun baya tasiri in kana sauraron labarai to yana nan har zai zo maka tasiri kamar da nake taba gaya muku wani malami wata rana yake gaya mana yana cewa tasirin media in kana sauraron labaran duniya yadda ake so in ana so a gaya maka ƙarya za a yi ta gaya maka ita za a yi ta gaya ma ita tun kana kokonto har sai ka ji kamar ko da gaske ne har yake ba mu wani misali na taɓa ba gaya muku shi za a riƙa ce maka kunnen ka fa a ƙeyarki kunnen ka yana ƙeyarka kunnen ka yana ƙeyarka yau an faɗa sai ka ranar faɗar farko sai ka ce ka da Allah rubuta su mahaukata ga kunne na anan a gefen dama na a gefen hagu na ya za a ci kunne na ya komo ƙeya sai ka ce mahaukata ne rubuta su gobe sai su sake nanatawa saboda su suna da haƙuri sai su sake nanata maka kunnen ka fa a ƙeyar ka yake jibi ma sai su nanata goben za ka ƙaryata jibi ma za ka ƙaryata to tun kana ƙaryatawa matakin farko da kokonton zai fara shigar ka shine sai ka ji ka ɗauki hannunka ka ɗora a ƙeyar ka kana shafawa ko kana so ka ji ah wai da gaske ne kunnen ya tashi daga nan ya komo ƙeya gashi fa a jikinka yake saboda me saboda ana yawan faɗa maka haka shi idan aka ce mutum ya mallaki kafar watsa labarai ya riga ya gama da kai sai abin da yake so yadda ya tsara maka yadda yake so kai tunani ma haka za ka yi haka shi yasa kullum ina cewa mu riƙa kiyayewa me muke sauraro kuma me muke tasewa cikin abin da muke yadda da shi Allah kyauta mana to shine yake cewa wa kanu ya'rifuna anna man ba'a hadha al-fayd innama huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su kafirai da munafikai sun san cewa mabubbugar wannan abin da ke kwarara na alherai na cin nasarar nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam samuwarsa a cikin al'umma tarbiyyar da yake ba mutane wallahi al'umma ba za su je ko ina ba fa in ba tarbiyyar nan duk yadda kuke tsammanin wai za a tsara kaza za a tsara kaza wallahi in ba mai tarbiyya ba tarbiyyar ƴaƴanmu mu sa musu san wannan addini su tashi da shi da girmama na gaba in ba girmama na gaban nan wallahi ba al'umma da take cin nasara wannan abun kullun na samu dama ina nana tashi ba al'umma da za su zama ta ci nasara idan har mutane waɗanda Allah madaukaki ya ba wani abu na jagoranci a tsakaninsu su ne marasa kima a cikinsu ba yadda za a yi duk tunanin da kake yi da dabarar da za ka yi kowa ka ga yadda muke yanzu babu wani mutumin kirki sai kai da kake zance lokacin da kake hira da abokanka to ba wani wanda ya kai ka fahimtar komai duk wanda zai faɗi wani ra'ayi da ba naka ba komai girman sa zaka ce da Allah rabu da su haka muke a Hausance ko ba haka muke ba to gaskiya idan ba mu daina wannan abun ba to zancen fa mu ci nasara akan wani abu wato muna mafarki ne duk al'umma da kuka sani to akwai mutane da suke mata tunani su yi tunani kuma su ce to gaba abin da za a yi yanzu ba babu bane masu yin wannan amma ba su da goyen bayan da ko daga sama akwai sakaci nasu na shugabanci akwai kuma rashin samun karbuwar su kansu a cikin al'umma din al'ummar babu wanda ya wuce su zage shi duk wanda yake da wannan zai iya komawa gefe ya barku kowa ai shi zai dandana Allah madauki ya sauke mana ya jama'a muna da buƙatar abubuwa in muka shigo wannan irin fagen zaga mutum hurka a zuci za ta dame shi in yana tuna wasu abubuwa da suke gudana wanda idan ba mun tashi mun gyara su ba to hakikatan muna da matsala muna da matsala mutum ya zama wato zuciyarsa daban wajensa kuma daban yanzu duk muna da irin wannan abu akwai munafinci akwai rashin tsayawa yadda ya kamata din akwai kokarin kawai dole sai ka ga laifin wani kai ba kai tunanin me ka gyara tsakaninka da Allah ba amma kai kullun zancenka wani me yasa yayi kaza wani me yasa yayi kaza ina ruwanka da wani bashi da ubangijinsa kai kokari in kana da damar kai masa nasiha kai in ba haka ba duk abinda zaka faɗa akan sa kana rage masa alhaki to mu rage wannan abun kai tunanin yadda kai zaka gyara halinka yadda Allah zai karbe ka yadda zaka zama mutumin kirki yadda zaka kintsa gidanka ka kintsa halayenka Allah ya yarda da kai shine babban abu in wani yayi kuskure samu hanya da zai gyara in bai gyara ba kyale shi zai je hadu da ubangijinsa waɗannan abubuwan in ba mu yi bar su mun kyautata halayenmu ba to hakikatan abubuwa marasa kyau za su biyo baya Allah madauki sauki mu je yace innama huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa almathalul a'la wanda shine siffa mafi daukaka ma'ana shine abin koyi mafi girma ila haddil i'jazi wanda har ya kai haddin wato i'jazi harkar halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce ba za ka samu irin ta ba babu dan adam da aka yi da kyawun halin sa ya kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa daraja yafi kowa kyan hali yafi kowa iya zama da mutane yafi kowa iya shugabanci yafi kowa adalci yafi kowa nisantar zalunci yafi kowa kwato mai rauni haƙƙin sa inda kana neman shugaba wanda za a yi koyi da shi a matsayin shugaba to babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato almathalul a'la li hadhihi alqiyam ga waɗannan darajoji da abubuwa da ake girmamawa a kaddara a cikin al'umma yace kama arafu kai kamar yadda su kafiran nan fa sun sani ba'da idarati daffatil hurubi bayan jan akala ko ragamar yaki filata khams sinin wato tsawon shekara biyar sun sani annal qada'a ala hadha ad-dini wa ahlihi cewa gamawa da wannan addini rusa wannan addini da mutanansa la yumkinu an tariq istikhdam as-silah ba zai yiwu ba ta hanyar amfani da makami indai makami ne za a amfani da shi kuma musulmi suna tsaye akan addini to ba za a ci nasara akan su ba shi yasa babban abu duk mai sanya yaki musulmi ya ci nasara shine ya biyo ta hanyar musulmin su kansu ya haifar da wasu mutanen waɗanda su ba musulmin bane amma suna cikin musulmi ya raba su da tunani mai kyau musulunci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hana mutane yin sa a yada musu bid'o'i a kore su daga tunanin yin abin da yake daidai addinin da ba na daidai ba ai ta taimaka masa wannan abun ana yin sa har yanzu ko ba ai duk addinin da ba shine ne daidai ba zaka ga ai ta bashi goyen baya ai ta taimaka masa yana abubuwa a rufe ido a kauda kai yayi duk abin da ya ga dama wannan duk taimako ne to wannan abun in ana yin sa to za a ci musulmi da nasara za a ci nasara kai akan musulmi yace fa farru afaku fa qarrunikum fa qarru sai a faqarraru kai faqarraru an yashunnu harban du'aiyatan to shikenan tun a wannan lokaci kafirai da munafikai sai suka qarrara suka yanke shawara an yashunnu harban su kawo hari mummunan hari shine shannal harba mutum ya kawo ya declaring yawojin yaki shine ma yawojin kai yaki akan mutane harban du'aiyatan wasi'atan didda ad-dini wato yaki na campaign du'aiya na nufin campaign yaki ne na campaign mai fadi didda ad-dini a min nahiyatil akhlaqi wat taqalidi ta bangaren halaye da kuma wato al'adu ma'ana su shigo cikin halayen mu da al'adun mu yanzu idan kun san ina hada wannan abin ne kun ga dai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake zance amma tunda sirra muna karantawa ne dama don mu dauki darussa shi yasa nake hada mana da halin da muke ciki in kun lura yanzu a zamanin da muke ciki irin yadda kasashen da ba na musulmi ba a zamanin nan suke taimakawa duk abin da zai dauke mana samarin mu daga halaye masu kyau kudin da ake turowa domin a taimakawa fina-finai kudin da ake turowa domin a mai da mutane zuwa ga gargajiya da al'adun can kafin musulunci wannan abun haka aka yi wannan yakin a wasu kasashen mu yanzu ne ya zo mana duk da dama can ana yi amma bai kai irin yanzu ba lokacin da aka yaki ko aka so a kauda Misra daga kan harkar addini yadda ya kamata me aka yi aka sami mutane daga cikin musulmi waɗanda suka je suka yi karatun da aka shafe musu kwakwalansu waɗanda kuma ake sa ran su za su dawo su jagoranci mutane aka cire musu sha'awar musulunci ai mun san mutane irin su Taha Hussein waɗanda suka karanta larabci da adabi suna jin Taha Hussein ko wanda suka je suka yi karatu a jami'o'in Faransa jami'atu Sabon in mutum ya santa jami'a ce da dama da wahala mutum ya shiga da musulunci ya fito da musuluncinsa musamman training na musamman ake yi ga ƴaƴan da suka zo daga kasashen musulmi yadda zai zama in sun koma gidajensu to ba dai ya zama suna da karsashin addinin musulunci ba suka dawo shine ya fara kawo hali ga alqur'ani hatta waƙoƙi na shi'irin al-shi'iril jahili da kuke ji ana faɗa waɗanda suka karanta adabin larabci ai sun san wannan su shi yana cikin waɗanda suka fara yakar ash-shi'ril jahili ma cewa duk ƙarya ne kirkirowa akai ba wani zancen ka'idojin nahwu suka yi suka bude wata kungiya ta kiran adenin larabci fusha kun san larabci fusha ai ma'ana fasihi larabci mai nahwu wannan na qur'ani adena shi a cikin misra a rika amfani da wanda ake ce magargaliya wannan dai da suke yi dinnan yanzu da za ku ji ba a fahimtar sa to sai da suka yi kungiyoyin da za su jawo ai tayin wannan wannan shi ma sai ku ga kamar ba wani abu bane amma in ya dade ya ci gaba to zai nesanta mutane da irin wannan larabcin mai kyau ya nesanta mutane da larabcin alqur'ani sai ku cewa an koma al'adu ake girmamawa kaga sai a koma ana girmama al'adun zamanin fir'auna a ce ai mutun kafin Amr ibn al-As yazo ya yake mu inda ma fikirin larabci ta zo mana ne lokacin bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo aka kaza aka sai ga an fi damuwa da wannan zamanin hotuna da gumaka din har zuwa yau kuma abin kake ki to wannan kun ga ai ba yaki akai aka haifar da wannan me akai ya karkwakwalo yakin kwakwalwa ne shi ake cewa al-ghazwul fikri duk musulmin da kansa bai waye da wannan ba yana cikin matsala cewa akwai al-ghazwul fikri za a yaki kwakwalwarka da kanka zaka ji kana kyamar addini shi yasa zaka duk hanyoyin nan na bid'a sufaye ne da shi'a ne da me babu yan gata abun kasashen yamma irin su yanzu a tura duk abin da zai sa manufofin su yadu a kasashen musulmi yanzu shi ake taimakawa ta hanyar hadin kai da masu shugabancin ta hanyar hadin kai da masu kudi su taimaka wajen yada waɗannan abubuwa a lokacin da mun kuma ba mu ma san inda muka dosa ba Allah subhanahu wa ta'ala abinda da muke cewa kullun ya sauwake kuma ya sauke din sai sai kamar arafu mun wuce wannan ka ko fa qarraru an yashunnu harban du'aiyatan wasi'atan ziddiddin min nahiyati al-akhlaqi wat-taqalid ta bangaren wato halaye da dabi'u da kuma al'adu wa an yaj'alu shakhsiyatar rasul sallallahu alaihi wasallam awwala hadafin li hadhihi ad-di'ayati al-kadhibati al-khati'ah kuma su sanya shakhsiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa ainihin kashin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashin kansa shi kansa sallallahu alaihi wasallam ya zama shine farkon target din su shine awwal hadafin farkon abun harin su li hadhihi ad-di'aya ad-di'aya ko di'aya ga wannan campaign nasu al-kadhiba na ƙarya al-khati'a wato na ƙarya da zalunci menene zai faru gashi zamu ji yace walamma kana almunafiquna hum at-tabur al-khamis yayin da munafikai sune fifth column kun taba ji wannan kalmar shine at-taburul khamis ku taba ji ba masu karanta jaridu da littafai novels da sauransu za ku ji ana cewa the fifth column column an ce column layi wannan asalin kalmar an same ta a 1936 lokacin da aka yi civil war yakin basasa a Spain a wannan yaki akwai yan neman yaki akwai irin nationalist din akwai general daga cikin generals din yakin abin nan su mutanen da suke neman yanci a gungumnatocin su a lokacin nan har aka yi mun san dai civil war yakin basasa kamar da aka yi na Biafra da sauransu to akwai wani Emilio Mola sunansa kenan mutumin Spain ne Emilio Mola shi ya fara amfani da wannan kalma din a 1936 lokacin da aka zo za a shigo garin Madrid mun san Madrid a Spain za a shigo garin a kawo hari to shine sai yake gaya ma wani dan jarida cewa wannan yakin namu da muka taho zamu yaki gwamnati mun taho da layi layi na rundunar sojoji layi hudu shine column column guda hudu na troops na yaki sai ce a cikin garin Madrid kuma akwai the fifth column akwai wani layin daban akwai wani turuf din muna da shi ba a san shi ba idan mun zo dab da za a shiga za su fito za su yassare mana yadda za mu shigo garin mu yake shi kun fahimci wannan abun to shi ne tun daga nan ake amfani da wannan abin nan terminology ana cewa the fifth column ana su ma'ana ana nufin yan cikin gida da suke taimakawa abokan gaba shi ne fifth column to shi ne larabawa su ma suke fassara shi haka suke cewa at-taburul khamis in an ce taburu ana nufin column ko layi da don haka in ka ji an ce at-taburul khamis abin da ake nufi kenan kuma har yanzu jaridu da me inda kana karanta zaka ji ana amfani da wannan kalma din idama ma'ana dai munafikai wanda yan da su ake cin gari kamar da ake sa da dan gari kan ci gari wannan ta wannan gefen amma ana zancen bangaren yaki yan gida da za su bewa yan waje sirrin gidan nasu dan a zo a yaki gidan nasu shine ake nufi da at-taburul khamis kun gane kaga dai su wake nan munafikai yauwa to shine sai ke cewa walamma kanal munafiquna yayin da munafikai suka zama sune at-taburul khamis da Hausa me zamu ce layi na biyar ko kaga wannan fasara bata daidai ba yauwa ka ce dai su ne dai munafikan yauwa mutum da an san munafiki yauwa tunda munafikai an san su ne hannun da ake amfani da shi daga cikin gida a rusa gida yauwa fi sufufil muslimin a cikin tsakanin musulmi a sahun musulmi walikaunihim sukkanal madina kuma kasancewar mazauna madina ne kana yumkinu lahumul ittisalu bil muslimin sun an san cewa zai yiwu su hadu da musulmi wastifzazi mashairihim kuma su tsokani su zaburar da su harzuka musulmi shine istifzazi in an ce istifzazi shine ka bari a tsokane ka ka tsokani kuma ai fada da kai ai ana yin wannan kana zaune lafiya kana son a zauna lafiya to idan ana so a cutar da kai a kawo maka tashin hankali dan abin da kake na cin nasara ya dakata to sai a zo a tsokane ka sai kai kuma ka tsokanu sai ka yadda ai fada shikenan sai a zo a ce to shikenan ko ai fada ai rikici ko makamancin waɗannan abubuwa sai ya zama kai ne kuma zaka zo ka fadi sai sai a su zaburar da su tsokani musulmi shine su tsokani mashair din su feelings din su kulla hinin a kowane lokaci yace tahmilu faridata diayati haula il munafiqun wannan munafikai su suka dauki wato nauyin wannan wato campaign din wa ala ra'sihim shugaban su kuma a wannan shine ibnu ubay ibnu salul kun gane dai yanzu halin da ake ciki a madina cewa akwai wasu sune hannu sune wakilai na kafirai da suke can nesa sawa'un namaka daga tafan da kuma wato yahudawa banun nadir a lokacin tun kafin idan wannan ya koma mana bayani kafin a zo a yakin banun nadir don haka ashe kenan kafirai suna da wakilai a cikin madina su waye wakilan su sune at-taburul khamis sune munafikai da su za a hada baki za su samu labari za su kai wa kafirai za su taimaka su tsokani musulmi a tada hankali yadda za a zo a kawo musu taimako a rusa musulmi yace wa qad zaharat khittatuhum hadhihi jaliyatan wannan plan din su wannan khuttar da suka tsara ya bayyana jaliyatan a bayyane kuru-kuru حينما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش يعني عندما منزل الله صلى الله عليه وسلم يا أولي أم المؤمنين زينب بنت جحش wata dama ce ta farko ta munafikai suka samu yadda za su taba shaksin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sun ce shi za su fara hari ai mun karanta yanzu nan ko shi za su fara sa shine target din su na farko su samu su ci wato wani abu ko wata galaba yace ba'da an tallaqaha zaid ibn harithata bayan zaid ibn haritha ya sake ta zainab bint jahsh matar zaid ibn haritha ce ko zainab sai ya sake ta faqad kana min taqalidil arabi yana daga cikin al'adun larabawa annahum kanu ya'tabiruna almutabanna suna daukar wanda akai adopting dinsa dan da akai ba danka ba ka dauke shi a matsayin danka ai mun san shine ake cewa adopted child ko to mutum dan da misali mutum ya dauko dan da ba nasa ba sai ya shigar da shi gidansa ya zauna da shi a matsayin kuma dansa ana kiransa wani dan wani haka ake yi to yayin da yake yana daga cikin al'adun larabawa cewa dan da aka dauke shi akai tabannin sa a matsayin da a gida aka dauke shi misal al-ibn as-sulbi kaman dane na tsatsanka da ka haife shi shine al-ibn as-sulbi fa kanu ya'taqiduna hurmata halilatil mutabanna da haka suna kudurta aqidar cewa haramun ne mutun ya auri mata shine halila matar dan da ka dauke shi a matsayin wato kai tabannin sa wanda ba kai ka haife shi ba alar rajuli allazi tabannahu haramun ne akan mutumin da ya dauke shi a matsayin dadi ma'ana idan ka je ka dauko dan wani ka mai da shi danka kamar yadda akan yi mun sani ko da ke mu wannan abubuwan namu ma ba mu kula da su ba balanta namu dauko ayan wasu gidajen marayu a wurare da yawa kuna da labarin cewa kiristoci suna zuwa su dauki yaya su adopting din su kun san ana yin ko ba ku sani ba wanda ya nasa ma bai kula da shi ba bai ci da shi bai bashi karatu ba ina zai je dauko nauni mu haka muke mu Hausawa da wahala ka samu Bahaushe musulmi ya je wannan gidajen marayu ya dauko da ka dauko da a gidan marayu ka zo ka kula da shi wallahi ladan da ake samu ba kadan bane ka bashi tarbiya ka bashi ilimi to wannan duk kiristoci suna yi kuma sai su mai da su kiristoci kuma su yaran mu ne yayan mu ne duk sai su dawo cikin musulmi yan kasa ne yan gari ne ba yadda zakai da su yayi magana da Hausa yayi magana da Fulanci yace shi Yesu yake bautawa kana ji zuciyarka tayi zafi ka rasa yadda zakai da shi an riga an bashi ana yin wannan ko ba ai to wannan shi ake ce ma tabanni ka dauko dan da ba naka ba kana wato kula da shi a al'adar larabawa haramun ne idan irin wannan dan da ka dauko ka rike shi ya girma a gunka har yayi aure to ana ce masa wani dan wani kuma in yana da mata wannan matar haramun ce kai ka aure ta ko ya sake ta ai mun san wannan yanzu misali kana da da danka na cikin ka in yayi aure ya saki mata zaka aura ba za ka aure ba saboda me Allah madauki ya gaya mana wa halailu abnaikum ko alladhina min aslabikum halail nan jam'i ne na halila halila ana nufin zauja matar ƴaƴanku da kuka haifa ku na tsatsanku haramun ne ku aure ƴaƴanku ai matan ƴaƴanku to tunda wannan aqida haka take falan ma tazawwaja annabi sallallahu alaihi wasallama bi zainaba yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure zainab wajadal munafiquna sai munafikai suka sami fulmataini wani gembo guda biyu hasaba za'amihim a yadda su suke riyawa an ce fulma shine wani gembo ko ta alama ko wani tabo da zaka kama ka cimma mutum li itharatil mashaghibi dan harzuka da kuma zaburar da samar da haifar da tada al mashaghib fitina mashaghib shine fitina da rikici duk da annabi sallallahu alaihi wasallama akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun samu wani gembo biyu da za su taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi al'ula na farko anna zawjatahu hadhihi kanat zawjatan khamisatan sai suke cewa wannan mata ta biyar ya aura ya auri mata ta biyar wal qur'anu lokacin kuma al qur'ani lam yakun az-zina fi az-zawaji bi akthar min arba'in niswa lokacin alqur'ani mana Allah subhanahu wata'ala bai saukar da ayar da ta halatta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama auren fiye da mata hudu ba a lokacin da aka yi wannan abu kun fahimci wannan kun ga ashe kenan munafikai za su ce yaya za a yi annabi ya auri mata ta biyar ya tsallaka hudu kun gane wannan kun gane ai sun samu wani wata makama to shine abin da ake nufi da gembo daya din ko kuma tabo daya fa kaifa sahha lahu hadha az-zawaj ta ina ya inganta a ce annabi ya aure wata mata ta biyar kun ji na farko na biyu shine athaniya anna zainab kanat zawjat ibnihi ita zainab matar dansa ce mutabannahu ma'ana dansa da ya dauka a matsayin tabanni ba dansa ne cikin sa ba mun san dai wannan mancan cewa zainab zaid ibn haritha dane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ba na tsatso ba dane na tabanni yau sai ce fazawaju biha min akbaril kaba'ir a al'adar larabawa auren nan menene yana cikin manyan manyan laifuffuka hasaba taqalidil arab yawa al'adar larabawa wa aktharu min ad-di'ayati fi hadha as-sabil sai suka yawaita campaign akan wannan to kun ji fa gashi nan yazo dan sa ya saki mata ya aure ta wa ikhtalaqu qisasan suka kirkiro shine wa ikhtalaqu ikhtilaqi shine ka kirkiro kariya suka kirkiro qisasan wa asatira da tatsuniyoyi qalu suna cewa inna muhammadan ra'aha baghtatan wai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Zainab ne haka irin ganin nan na ba zato ba tsammani ya ganta fata'athara bi husniha wai sai tasirantu da kyanta wa shaghafathu hubban sai ta lilibe zuciyarsa dan soyayya ma'ana zuciyarsa santa ya kama zuciyarsa amma san shagaf yana ga cikin sunayen soyayya wa alaqat bi qalbihi sai ta makale masa a zuciya ma'ana dai shikenan kamar da zamanin yanzu kike cewa ya role mata ko wa kuke cewa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin wannan magana wa alima bidhalika ibnuhu zaidun kuma sai dan sa zaidu ya san wannan labarin ma'ana ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta wai yayi sha'awa fa khalla sabila hali muhammadin wai sai ya rabu da ita shi yasa ya sake ta dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura yace wa qad nasharu hadhihi ad-di'aya wannan ƙaryar da da'awar da campaign din sun yada shi ko hadhihi ad-di'ayatil mukhtalaqa wannan ƙaryar da aka kirkiro ta sun yada ta nashran yada wadda baqiyat atharuhu tasirin ta har yawanzu fi kutubit tafsiri wal hadithi ila hadha az-zaman wannan abun yana nan har zuwa yanzu a wasu daga cikin littafan hadisi da kuma littafan tafsiri in ka karanta wasu littafan tafsirin sun faɗi wannan a matsayin shine sababi wannan duk ƙarya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka abun ya faru ba Allah ne subhanahu wata'ala ya so ya kashe wannan hukuncin na tabanni shikenan ya sabbaba masa wannan ya saukar da aya cewa ya aurar da Zainab ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hanya mafi girma da za ta hana wannan tabanni din shine wannan abu aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya ji tsoron komai kada ya ji tsoron dan adam kada ya ce mutane za su ce kaza kada ya damu kawai ya yadda ya aure ta auren nan shi zai rusa wannan magana ta tabanni daga yau kar a sake kiran wani wanda ba shi ya haifi da ba wannan dan kar a kira shi da sunan wannan wanda ba shi ya haife shi ba ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsatu indallah ai dai a cikin wannan surar ne aka fada to dan Allah madauki ya hana wannan hukuncin shi yasa aka halatta masa ya aure Zainab ba dan komai ba bai ganta ba bai sha'awarta ba kuma Zaidu bai sake ta domin wannan lamari ba amma an kirkiro waɗannan riwayoyi an fade su a sunan mun gane wannan sai ce wa qad atharat tilka ad-di'aya atharan qawiyan wannan to ina zamu tsaya ne zancen yana tsakiyar da bai kamata a tsaya ba yace wannan campaign din ko wannan surutin asarat yayi tasiri asaran qawiyan tasiri mai karfi fi sufufi du'afai asahum masu rauni hatta nazala alqur'anu bil ayati albayyinati fiha shifa har sai da Allah madauki ya saukar da ayoyin alqur'ani wanda a cikin su akwai shifa'ul lima fi sudur Allah ya warkar da duk abin da ke cikin zukatan mutane an dauka abin haka ya faru amma dama daga qur'ani ya sauka to shikenan kun san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani yana sauka to labari ya kare sun gama yadda da komai ba irin munafincin zamanin yanzu ba ga qur'anin ana kareta shi Allah ya saukar da Qur'ani ya kare Aisha cikin abin da zamu zo mu gani amma har yanzu wasu suna nan suna tuhumar Aisha da wannan abin duk da ayatul Qur'ani kunga ba irin imani ne dama na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk ayatul Qur'ani sun yadda da ita ba Allah ya kare sa mu yadda da Qur'ani wa yumbi'u an sa'ati nashri hadhihi ad-di'aya kuma yana bada labarin fadin yaduwar wannan ƙarya أن الله استفتح سورة الأحزاب بقوله دونك الله مدوكي سيبوئي واتو سورة الأحزاب دفت صديكي سوى يا أيها النبي يا كي النبي اتق الله كي يدوكو كين الله كجزء لن الله إن الله يتي والنبي جزء لن الله وايكم بذأتي ما سيجزء لن الله شيسا ما لم يسكت تتونا مي أكي نفي دا ittaqullaha in aka ga mutum mun taba zancen nan anan ko darasin tafsiri ne ko yawa akwai inda ittaqullaha to lokacin mu yayi ko akwai inda umarnin aji tsoron Allah zai zo ga mu'minai in Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi ya kun suka imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa ku ga dokokin sa nan me ake nufi ana nufin ku ƙara akan abin da kuke da shi idan kuma waɗanda ba mu'minai bane dama aka ce su ji ma'ana su yi imani in ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka ce ji tsoron Allah ana nufin me ya tabbata akan abin da yake da shi ba ana nufin ya samar da abin da ba shi da shi ba na tsoron Allah babu tsoron Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da shi don haka ma'ana anan ka tabbata akan jin tsoron Allah da bin dokokin sa kamar da malami suka faɗa a tafsiri malam Nawawi yana cikin masu wannan magana haka nan Ibn Rajab a cikin Jami'ul Ulumul Hikam hadithin ittaqillaha haythuma kunta yayi duk wannan sharhi din to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin kar kai da'a ga kafirai da munafikai inna allaha kana aliman hakima Allah mai ilimi ne kuma mai hikima wa hadhihi to mu tsaya nan to sai mu tsaya nan duk da zancen bai kare ba amma dama zance yafi dadi in bai kare ba a gutsure shi saboda ai kwadayin dawowa a ci gaba da inda aka tsaya insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja da salati Allah mu kuma ya dora mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa mutuwa Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmi a ko ina Allah ya wayar da kan al'ummar musulmi Allah ya fadakar da mu daga baccin mu Allah ya tashe mu mu fadaka mu nemi ilimin addinin musulunci mu san musulunci yadda ya kamata kuma Allah ya ba mu hadin kai da san juna Allah ya ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأن تقدر ميني وأن ينسي أمانا إنا فاتن